بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Litinin 3 ga watan Dhulhijja, hijira na da 1421, wanda ya daidai da 25 ga watan Februari shekara ta 2001. Muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Sahratil Ashrar na Sheikhul Allama Wahidu Abdussalam Bali Hafizahullah. Littafi ne wannan, daya daga cikin ainihin jerin littafan da aka rubuta domin ainihin tona asirin bokaye da ƴan sihiri da ƴan dabo da ƴan rufa ido da matsafa da waɗanda duk suke bin tafarki irin waɗannan mutane, domin su ainihin kai ga halakar da al'umma ta samun biyan buƙatarsu. Wannan littafi, bayan ya tuna asirin bokaye, sai kuma ya zo yana bayyana irin nau'ukan asirce-asirce da ƴan sihiri da ƴan dabo da matsafa ainihin suke, har ya kawo mu kan sihirul jinun, asirin da ake wa mutum don ya haukace. Ya kawo mana dalili a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kawo mana siffofin yadda ake gane cewa wane yana fama da hauka ne na aljanu ko kuma yana fama da hauka ne na asiri. Ya kawo mana siffofin, sai ya kawo mana ilaji sihirul jinun, ya ake maganin irin cutar hauka ko farfadiya da aka samu ta hanyar ainihin hauka ko kuma ainihin wato ta hanyar aljanu ko kuma ta hanyar sihiri. To, kamar yadda muka yi bayani a baya, ka koma ka fahimci waɗancan abubuwan na baya da kyau, su za su taimaka maka wajen ka gane haƙiƙanin abin da ake nufi da sihirul jinun ɗin nan. Su za su taimaka maka ka iya gane farfadiya wadda take ta hanyar ainihin wato asiri ko ta hanyar aljanu ko kuma farfadiyar da take wadda ta faru ne ta hanyar ɗabi'a. To, kowace da yadda za a bi a yi maganinta, don mun gabatar da bayanai a kai. Mun fara shiga namuzajin li'ilaji sihirul jinun sai lokaci ya ƙure mana, don haka za mu ɗauko yanzu ma daga nan ɗin. Malam ya ce, namuzajin li'ilaji sihirul jinun, ga misali game da yadda ake maganin irin wannan sihiri na hauka. Ja'a ilayya majmu'atun minar rijali yastahabuna ma'ahum shabban musakan bil hadidi. Yace wasu jama'a daga cikin mazaje, kamar ka ce karti, don haka ya amfani da kalmar rijal, wasu karti suka zo min da wani ainihin saurayi suna ainihin daure da shi. To, anan da yace yastahabuna ma'ahum shabban, kamar ka ce suna kokowa da wani ainihin saurayi sun taho da shi daure bil hadid a jikin karfe. Falamma ra'ani, yayin da wannan ainihin shi saurayi ya gani hauka ne ya kama shi, rakaba bi rijlihi, sai ya ainihin harba kafar shi kamar ya buga ta a ƙasa haka. Fa atara alqaid allazi fiha, sai ya ainihin tashi da wannan karfe wanda aka daure shi a jiki. Fan qabba alaihi rijal, sai su waɗannan mazaje waɗannan karfi sai suka buga shi da ƙasa suka kayar da shi. Wa tarahuhu arba, suka kayar da shi a ƙasa. Wa bada'atu aqra alaihi alquran, ni kuma Wahidu Bali sai na fara karanta mishi alqurani. Walakin kullama qara'tu alayhi, sai dai duk sanda na ainihin yi mishi karatu, basaqa fi wajhi, sai yayi kaki ko ya tofa min majina ko yawo a fuskata. Wa akhiran, dan Allah yanzu mai ruqya ba aiki yake ba urjanja, wanda aikin shi bai gaza aikin likita dake asibiti ba, yana bambare jambo da kurji da sauransu, ka duba dai nan gashi yana wannan karatu, yana ainihin tofa mishi kaki da majina shi kuma a fuska. Wa akhiran a'taytuhum ashrifa, duk aka gama wannan karatun fa gaba daya, ka duba bai warke ba, domin warakar ta waye ta Allah ce. To, Allah bai kawo warakar lokacin ba, yace sai na ba su ainihin wasu kasusuwa, ashrifata qur'ani, kasusuwa na alqur'ani, yastami'u ilayha li muddati 45 yawma, cewa yaje a rinka sa mishi yana saurarawa tsawon kwanaki 45, thumma yuraji'uni, sannan daga baya in ya gama sauraron waɗannan kasusuwa sai ya dawo. Wa ba'da al-muddati al-muqarrara, bayan wannan lokaci da na tabbatar musu kwana 45, da kwana 45 ta cika, ja'a yamshi wa huwa fi kamil quwahu, sai ya taho gashi nan yana tafiya a cikin kammalallan karfin shi al-aqaliya, ya dawo cikin hankalin shi ras. Wa ya'tadhiru ilayya amma hadatha minhu min qablu, ya rinka kawo hanzari cewa in yi hakuri akan abubuwan da suka faru ta daga gare shi, bi ragmi annahu lam yakun yash'uru bi dhalika, tare da cewa ma duk waɗannan abubuwa bai san yayi su ba, amma an bashi labari ne. sanda aka zo da kai wurin malam ga abin da kai kai rinka tofa mishi yau karin ka kaza karin ka kaza falamma qara'tu alayhi ruqyata thaniyan yace da na sake karanta mishi ayoyin ruqya a karo na biyu din nan lam yazhar shay'un sai zan ba abin da ya bayyana ba wata alama ya nuna alamar ya warke kenan wa kharaja mu'afan ya fita daga wuri na cikin lafiya tayyiban cikin ainihin wato natsuwa walhamdulillahi wahda godiya ta tabbata ga Allah shi kadai kaga ya tabbata ya warke kenan ko wala haula wala quwwata illa billah babu dabara ga kowa ba karfi ga kowa sai ga Allah thumma sa'alani sai shi wannan saurayi ya tambaye ni hal alayya sadaqa muayyana shin akwai wata yankakkiyar sadaka ayyananniyar sadaka a kaina tunda na samu sauki aw siyamun ko wani azumi na musamman aw shay'un min ajli shifa'i alladhi hasala li saboda wannan ainihin wato waraka da na samu shin akwai sadaka ko azumi ko akwai wani abu a kaina sakamakon saukin nan da na samu kuntu wahidu abdussalam bali yace sai nace da shi min haikin wujudi la in dai ta wajen wajabci ne wai tunda ka warke a ce dole kai sadaka ko dole kai azumi ko dole kai wani abu wannan babu wani dalili da yace dole kai haka walakin idza aratta an tatasaddaqa ala fuqara baldatika aw an tasuma shukran lillahi fa hadha shay'un tayyibun jamilun sai dai in ka so kai sadaka ga ainihin wato talakawan garinku ko kuma kai azumi saboda godiya ga Allah wannan wani abu ne mai kyau kuma wanda ya dace babu laifi kai haka jama'a mun ji wannan misali ne mallan ya kawo mana don a farkon littafin yayi mana alƙawari akan cewa duk sa'an da yazo kan wata mas'ala in dai ya taba samu an kawo mai wannan larura an samu biyan bukata akai zai kawo mana dan ya dan haskaka mana jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ya ce halatun saniya ga wani hali na biyu ja'ani shabbun qad ankara aqlahu wa shakka fi tasarrufatihi yace wani saurayi yazo wuri na a halin yana inkarin hankalin shi yana ganin shi da kanshi yana ganin ba shi cikin hankalin shi yadda ya kamata wato shi hankalin bai gama garewa gaba daya bake tunda yana iya gane lalle ya samu matsala cikin hankalin shi har ya kawo matsalar shi wurin malami wa shakka fi tasarrufatihi kuma yanzu yana shakka game da kai da komawar shi cewa shi da kanshi ya gane yana yin wasu abubuwa waɗanda ba daidai da ɗabi'a ba falamma qara'tu alayhi ruqya da na karanta mishi ar-ruqya din nan haka ake faɗin wannan kalma muna ƙara maimaitawa dan kalman nan mallan ta zo dai da kuskure wasu sai kaji an ce ruqiyya ruqiyya ai an yi min ruqiyya a ruqya ar-ruqya falamma qara'tu alayhi ruqya yayin da na karanta mishi wannan ruqya tabayyana annahu musabbun bisihir al-junun sai na gano cewa lalle wannan saurayi ainihin ya samu kanshi a halin musifa ne ta ainihin wannan sihiri na hauka an yi mai asiri ne a haukatar da shi amma Allah ne ya taimake shi bai gama haukacewa duka ba khasfatan ku kashe abin nan da Allah khasfatan wa huwa muqbilun ala zawaji musamman ainihin wato shi wannan saurayi gashi ya kusa kusantowa ga lokacin aure wato lokacin auren shi ainihin ya kusa fa'aytuhu ayatin min kitabillahi ala ashriqatin yastami'u laha sai na bashi ainihin wasu ayoyi daga cikin littafin Allah a cikin kasusuwa sai na ce yaje ya saurara wa ayatin ukhra da kuma wasu ayoyin daban qara'atuha ala ma'in wadanda na karanta su a ruwa wa qultu lahu sai na ce da shi yuraji'uni ba'da shaharin bayan wata guda in yaje ya gama sauraron kasar din nan in yaje ya gama wanka da ruwan nan yaje ya gama biyan bukatar gurgurdan tsawon wata guda sai ya dawo gare ni wa ba'da hawalai 20 yawma takriban bayan kusan kwanaki 20 ja'ani ahadu aqrabaihi sai wani daga cikin dangin saurayin yazo wuri na wa basharani bi anna ar-rajula sara aqilan yace ai wannan mutum da yazo ya kawo matsalar shi aka taimaka mishi din nan ya dawo cikin hankalin shi walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu kuma tazawwaja sannan yaje auren shi walhamdulillahi wahda godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wala haula wala quwwata illa billah babu karfi da dabara ga kowa sai ga Allah jama'a kun ji waɗannan misalai kenan game da sihirul junun kaji yadda ake bi ake gane cewa haukan da wane yake fama da shi ga irin shi ga irin shi ga irin shi to sai dai ita wannan matsalar ta hauka tana da rikici kwarai da gaske domin rikicinta shi ne akwai wani hali na uku kuma wanda ba mu yi bayani ba sai yanzu ne za mu magana a kan shi shi ne halin da zai kasance ga mutum dai ya haukace amma ba aljanu ba ne ba kuma ya samu kanshi a halin wata jijiya ko kwakwalwa ta murde ba, shaye-shaye ne yake yi, to wannan ruqya za ta yi maganin shi? Ruqya ba za ta yi mishi magani, wannan sai dai a kai shi wurin likitoci a samu a tsare shi yana cin wadatacce lafiyayyen abinci yana shan magungunan da likita ya tabbatar mishi, to in Allah ya taimaka sai ya dawo cikin hankalin shi, da sharadin kuma dole ya daina shaye-shayen kwayan. Amma matukar zai sha kwaya, to wannan kaga ba wata ruqya da za a yi mishi, domin shi kanshi ne wa kanshi ruqya ta kwaya ne. Ina fatan mun gane wannan da kyau, Allah ya kiyaye. Khamisan, ainihin wato na biyar daga cikin jeran giyar sihiri waɗanda ainihin za a tattauna a wannan littafi, mana yace sihrul khumul. Sihrul khumul, asalin kalmar khumul natsuwa. Abin da yasa aka kira shi da sihrul khumul, saboda shi irin wannan sihirin in aka yi mutum sai ya haukace, amma haukan natsuwa kuma. Za ka yi mamaki an ce haukan natsuwa, wato kalmar iyakar ma'anar da na san ta dace a fassara ta da ita kenan. Saboda in aka yi wa mutum irin wannan asirin sai ga ganshi ya natsu, ka ga duk inda mutane suke zaune shi sai ga ya koma wuri ɗaya ya zauna, baya cewa kowa uffan, kuma sai awa biyar ruwan sama ko rana na dukan shi, duk abin da shi yake ciki dai za ka ga shi a natsu yake, ko wata harga-harga ake sai ga shi ya koma gefe guda ya natsu. Khumul, daga khamala, al-khamilu ay natsatse, to sihirul khumul asirin da za a yi wa mutum sai a ga natsuwa, amma natsuwar irin ta mahaukata, kowa da ya san irin ta. Za ka ga shi baya duka, baya zagi, baya komai. Me yake matsalar shi? Shi babban matsalar shi ita ce kawai baya son kowa ya kusance shi, baya son ya kusanci kowa. Duk inda ya samu kanshi a halin wata matsala, to zai yi iya yadda yayi ya ga cewa ya kauce daga cikin jama'a. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To shi yasa aka kira shi sihirul khumul. To za ka ga duk kai da komowar waɗannan alamomi na sihiri suna ƙarewa ne a kan khumul ɗin. Sai ce a'radu sihirul khumul, alamomin da za a gane cewa wani da ke fama da hauka an yi mishi sihiri ne don ya samu kanshi a irin wannan haukan ya zama ba ruwan shi da wasu. To irin wannan haukan galibi 'yan kasuwa suna amfani da shi. Ai, an san shi ɗan kasuwa ne, ɗan business ne, mai ya huɗa da jama'a nan, ya huɗa da jama'a nan, ya huɗa da jama'a nan, to sai a yi mishi asiri a kyamatar da shi jama'a ma gaba ɗaya. Duk inda mutum ɗaya biyu suka zo shi sai ya kauce shi gaba ɗaya ma jama'a baya so. Don haka kasuwa ba zai iya zamanta ba, don ne shi zai son ya ga mutane. Jama'a mun gane wannan da kyau, Allah ya kiyaye. Awwalan, alama ta farko ya ce hubbul wahda. Za ka ga wanda aka yi wa irin wannan asirin yana da son kaɗaitaka. Ɗayantaka, shi bai zauna shi kadai, ya zauna shi ɗaya. Saniyan, alintuwa ulkamil, za ka gan shi da natsuwa, cikakkiyar natsuwa. To natsuwar anan wadda zai rinka ka ga yana takura jikin shi, yana wa kanshi intuwa, ya kaga ya tattaruri guda, yana ainihin wato kamewa. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Salisan, na uku, asamtu da'im, yin shuru dimantacce. Sai ka ga yayi awa biyar shuru baya magana da kowa, ka gan shi yana ta kallon wuri guda, ta kama ya ɗan yi murmushi yayi, wani kuma kawai ba abin da ya shafe shi baya magana. Rabi'an, na hudu, karahiyatu lijitima'at, kyamar taro. Duk inda ya ga taro na jama'a baya son ya ga taron jama'a, a masallaci ne, taro ne ya gani na mutane, a kasuwa ne, duk inda ya ga taron jama'a sai ya rinka kyamar su. Khamisan, na biyar, ashurudu zihni, za ka gan shi da yawon tunani, sai ka ga yana ta amfani da tunanin shi yana yawo, kai daga ganin yadda ya tsaye shuru ɗin nan yana zu, ka san tunanin shi yana yawo ne, daga haka za ka kai fashi da kuka bayan ya gama dogon tunanin nan, ko ga ya kyalkyale da dariya, ko ya hau doce-doce, ko ka ga daga tunanin nan kawai ya tashi ya bar gurin. Sadisan, na shida, as-sudau da'im, ciwon kai dimantacce, ko yaushe ka bincike shi za ka same shi cikin ciwon kai. Sabi, annaba kuwa alhudu'u, natsuwa, wasukunu, da wato natsuwa, duk kalmomin ma'anar su daya, alhudu'u wasukunu wal khumulu da'im, natsuwa da kammaluwa da ainihin natsuwa dawwamanniya ko dimantacciyar natsuwa. Wato waɗannan kalmomi ne guda uku waɗanda dukkanin su kowace ma'anar ta ɗaya da ƴar uwarta. To malam ya kawo ne don yana son ya nuna maka a cikin masu sihirul junun akan samu waɗanda suke ɗaukar wannan alama. Wani mahaukaci ne mai duka da zagi, amma wani lokacin sai gan shi ya tsaya wuri ɗaya ya yi shuru ba ruwan shi da kowa.
to dan karka rubi cewa iri ɗaya da wannan sai yake nuna maka to shi wannan duk inda natsuwa take da kammala da ware kai daga jama'a shi ya kai matuƙa a wajen haka sai je samu wani lungu shi kadai ne a cikin lungun amma duk da haka sai kaga a cikin lungun ma yana ƙara shigewa wata kwana yana ƙara matse jikin shi shi kawai sai ya zauna ya takure haka in a tsugune yake sai ya cure haka yayi kuf ba ruwan shi da kowa shine alhudu wassukunu walkhumulud da'im haka yake kowane lokaci to in aka ga irin waɗannan sun faru ga mutum to ga dukkanin alamu insha Allahu ta'ala wannan mutum yana fama da ainihin sihiri ne wanda aka yi mai dan rayuwar shi ta shiga haka ya samu takura Allah madaukakin sarki ya kiyaye kaifa yahdusu sihrul khumul yaya ake irin wannan sihiri yake afkuwa ne malam yace yursilu sahiru aljinniya ila shakhsil muradi sihruhu boka galibi yakan aika aljinin da ake aljini zuwa ga mutumin da ake nufin aiwa asiri ne waya amuruhu bi an yatamarkaza fil mukhi sai shi bokan ya umarci aljinin cewa yaje ya kafa daba shine markaz yatamarkaza yaje ya kafa markazi ya kafa cibiya ya kafa daba center fil mukhi a cikin ainihin wato wannan bargo na shi mutumin da ake so ai wa sihirin wa yusabbiba li shakhs min tuwa'a sai ya ainihin sabbaba wa shi mutumin da aka yi wa sihirin alim tuwa'a natsuwa wal uzla da kuma warewa daga cikin jama'a fa yaqumul jinni bil matlubi sai shi aljinin ya tsayu ya aikata abin da aka neme shi da yayi qadara istita'atihi gargadan irin idda ikon shi ya iya wa tadhharul a'radu 'ala al mashhuri sai irin waɗannan alamomi da muka bayyana a baya sai su bayyana ga shi wannan da aka yi wa sihiri din hasba quwwati aw da'fi al-jinniyyi al-mukallaf bis-sihri gargadan ƙarfi ko kuma raunin shi aljinin da aka kallafa wa sihirin in aljinin ya zama mai matuƙar ƙarfi ne sai kaga gargadan haka to matuƙar natsuwar wannan mahaukaci za ta ƙara nisa in kuma aljinin ya zama mai rauni ne sai kaga natsuwar ta shi wannan ainihin mahaukacin da yake nuna wadda ita wannan irin natsuwar natsuwa ce ta mahaukata to sai ga tayi rauni gargadan raunin yadda aljinin yake dama mun gane wannan da kyau ko sai malam yace ilaju sihril khumul ga yadda ake maganin irin ainihin wannan sihiri na khumuli in an yi wa mutum awwalan na farko taqra alayhi ruqyatas sabiqa abu na farko dai shine zaka fara karanta mishi ruqyan nan wadda ta gabata a baya samiyan nabiyu idza suri'a idan ya fadi ya suma to khatibul jinniya sai kai magana da wannan aljini wa ta'muruhu wa tanhahu kama awdahna anifan sai ka umarci wannan aljini ka hana shi ka umarce shi yayi abin kirki ka hana shi yin zalunci da makamantansu yace kamar da yadda muka bayyana karara muka yi cikakken bayani da sharhi a dazu a baya kenan a can baya salisan na uku idza lam yusra in kai wa shi wannan mara lafiya karatun ya zama bai fadi ya suma ba tusajjilu lahu ala ashrifatin hadhihi suwar sai ka ainihin daukan mishi waɗannan surori a jikin ainihin cassette su ne al-fatiha al-baqara ala imran yasin as-safat ad-dukhan az-zariyat al-hashr al-ma'arij al-ghashiya az-zalzala al-qari'a al-mu'awwidhat to al-mu'awwidhat da aka ce ana nufin da qul huwallahu da falaki da nas inda an ce al-mu'awwidhatani to falaki da nasu kawai amma tunda aka ce al-mu'awwidhat aka kawo da jam'i to qul huwallahu da falaki da nasu da waɗannan suratul fatiha suratul baqara ali imran suratul yasin suratul safar suratul dukhan suratul zariyat suratul hashr suratul ma'arij suratul ghashiya da suratul zalzala da suratul qari'a da kuma al-mu'awwidhat to waɗannan kasusuwa yana da buƙatar sa'ad da aka sa mishi yana saurare a samu wani ya zauna kusa da shi domin ta iya yiwa daga fara sauraren kasar din su doke shi aljanu to shi yasa babu buƙatar ku ban mishi shi kawai ku ya sa da kanshi ko kuma a sa mishi a tafi ya iya daukar rediyon ya kwada da ƙasa ko tsuntsun ka kasar din ko kuma ya kira wutar rediyon ko makamantan haka sai a sa mishi a zauna kusa da shi kuma a samu karta madaka kare su zauna kusa da shi domin in ya taso da ƙarfin tsiya zai taso ba da irin ƙarfin shi ba ina fatan mun gane don ba a samu ƙarti waɗanda za su iya tuntsirar da shi a danne shi a je a nemo malam ya zo a ci gaba da abubuwa ba wannan lai kam duk ya bubbuge matan gida da yara malam yace tusajjilu ala thalathati ashrita wa yasma'u sharitan fi sabahi wa thani fi al-asri wa thalithu 'inda an-nawm li muddati 45 yawma wa kad tamtaddu ila 60 yawma yace sai ka daukan mishi ainihin wato waɗannan karatutuka waɗannan surori akan kasusuwa guda uku. Wa yasma'u sharifan fi sabah, kasar din farko sai ji shi da safi. Wa thani na biyu fil asr, sai ji da al'asr. Wa thalith, na uku inda nawm, yayin bacci. Li muddati khamsatin wa arba'ina yawman, tsawon kwanaki 45. Wa qad tamtaddu ila 60 yawma, ta iya yiwa kuma kwanakin masu zarce su kai 60. Ku kiyaye yadda harkan nan take jama'a. Kun ga al'amarin nan ashe yana buƙatar haƙuri. Yanzu ka ga an ce kwana 45, kullum zai saurari kasar din nan guda uku. Wannan za a sa mai da safe, a ce da safe kamar karfe 7 a sa mai zuwa karfe 8:30 ko karfe 9 ya gama saurari. Sannan bayan sallar la'asar, sannan da daddaren sa'ar da zai kwanta, haka za a jure. Yanzu wannan baya buƙata a ɗauki wani mai jiya shi, akwai buƙatar haka. To kun ga ashe inda so samu ne musulmi sun tsaya sun tsara harkokinsu, wannan matsala kamata ya ce ita kanta tana da asibiti. Asibitin ga likitoci su ne malaman ruka, madadin likita sai a gansu da naɗi. Wane mutum in ce abu sai abu ya kwanta naɗin shi ya ɗaura mahaukaci da shi. Ina fatan mun gane. Ɗaya kenan. Na biyu a samu nurses. To nurses din nan ba za a samu nurses ɗan mata ba ko ragwayen samari, sai dai a samu ƙarti waɗanda tuwo za a rika musu garwa garwa ko duro duro, su kansu suna ci da su da mahaukatansu. Ina fatan mun gane. Saboda me? Saboda aikin aiki ne wannan. Mun gane wannan da kyau ko? To in ba a samu haka ba, to shine sai ku ga in an kai mara lafiya gida sai a kasa samun wanda zai tsaya. Waye zai tsaya kwana 45 ko kwana 60 wata biyu? Sai a kasa. Sai bayan lokaci a ce to ai an kai shurin ruqyan, amma ai bukata ba ta biya ba. To ai ba ai abin da malamin ya ce ba. Kamar asibiti ne ka je, likita ya auna ka, kana kaza kana kaza kana kaza, sai yake to yanzu za a baka allura daya, amma bayan allurar nan ga magunguna da zaka sha na tsawon kwana 7. Da kaje sai kace to kai dai gaskiya za ka yi wata harka, barka aje magungunan nan, sai ka tafi harkar ka. Shikenan sai daga baya kuma kwana 5 sai zazzabi ya dawo, sai a ce likitan bai aikin shi ba. Kai ne baka yi aikin ka wanda zaka taimakawa likita akan taimakon da ya maka ba. To haka wannan harkar take. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Rabi'an, abu na hudu malam yace, ma in tantahil muddatu illa wa qad tamma shifa'uhu insha Allah ta'ala. Yace da zaran wancan adadi na kwanaki 45 ko kwanaki 60 sun cika, to da ikon Allah ko zai warke wannan. In Allah madaukakin sarki ya so zai warke shi wannan mara lafiya, matukar wannan mudda kwanaki 40 ko kwanaki 60 ta cika zai watsake. Khamisan, abu na biyar, yabta'idu al-maridu an akhdhi al-aqras al-muhaddi'a. Shi wannan ainihin mara lafiya, wannan da ya samu kanshi a halin rashin lafiya aljanu ko rashin lafiya ta ainihin wato hauka ko rashin lafiyar sihiri, sai ya ainihin kaurace wa kwayoyi na maganin bature waɗanda za su rinka lafar da wannan cutar tashi. Wannan ka'idar a ƙashin gaskiya fa ba wai akan sihirin humul ko akan sihirin junul kawai ba, a'a, dukkan nau'ukan sihirorin nan, dukkan matsalolin nan da suka zama na cututtukan aljanu, in aka tabbatar da cewa su ne, to matukar ana cikin yunishin magunguna na ruqya din nan. To duk wani magani da aka san zai sha domin wannan larura da yake ji ko ta ciwon ciki ko ta amai ko ciwon kai ta lafa, kada a bar shi ya sha. Domin in kuka fara sa mishi kaset din nan, ciwon kan can da aka ce zai rinka jin shi da'imi, dimin da'ima, to zai karu ya ji kanshi kamar zai bindiga ya fashe. To in ya nemi ku bashi magani, in kuka bashi maganin nan ya sha, ciwon ya sauki. To in kuma aka sake sa kaset din kuma matsala za ta sake tasowa sabuwa ne. Amma ku bashi gwargwadon yadda kasar din nan na karatun Alkur'ani yake azabtar da aljanin, shi kuma aljanin yana rama azaba a jikin shi ne. To in shi aljanin ya ji azaba ta yi azaba, shi kuma yana ramawa akan mara lafiyan, amma ya ga ba a saurara mishi ba, dole sai ka ga ya gudu ya ba da wuri, shi kenan sai ga mara lafiyan ya watsake. To amma matukar aka ce to tunda an ga abin ya yi tsanani, a je a siyo kafino, a je a siyo panadol, a kai shi asibiti, duk waɗannan maganin da zai sha wanda zai kwantar da wannan cutar. To in ya kwantar da ita, in kuma ta sake tashi tasowa, za ta taso ne daga farko. Shi yasa sai zan ana ta kon gaba kon baya kenan. Don haka ku bar abin ya taso kawai gaba ɗaya, ya sha wannan wahala a lokacin wanda wani ma mara lafiyar so da dama, ihun da za ka je ne cewa kanshi na ciwo, yana kaza, zai mutu zai mutu, ba shi ne yake ba, wannan aljanin ne azabatte mishi azaba, sai ya fito a bakin wannan mara lafiyan yana magana, domin ku ɗauka cewa shi ɗan uwanku ne mara lafiya, don ku kashe wanda in kun kashe din shikenan sai ya samu sauki. Dan haka da za a ci gaba da buga kaset din har ya fit ya amai, ko kuma kaga yayi wani haki, ko kaga yayi atishawa, in ya tsake sai ya ce menene yake faruwa, ihun nan duk ba shi ne yake yi ba. Sai fa haka mata mutane su lura da wannan, Allah ya shiryar da mu. Sadisan na bakwai, idza kana al-marid yash'uru bi sadisan na shida, idza kana al-marid yash'uru bi alamin fil ma'ida, in wajen wannan mara lafiya yana jin ciwo a cikin uwar hangen shi, wato yana jin ciwon ciki, taqra'u lahu ayatul ruqya ala ma'in, sai ka karanta mishi ayoyin ruqya a ruwa, wa yashrabu minha khilal hadhihi al-mudda, sai ya rinka sha a tsawon wannan mudda, tsawon wannan lokaci na kwanaki 45 ko kwanaki 60 sai ya rinka sha. Sabi'an, idza kana al-marid yash'uru bi suda'in da'imin, in wajen mara lafiya yana jin ciwon kai dawwamanne, taqra'u lahu ayatul ruqya, sai ka karanta mishi ayoyin ruqya ala ma'i a ruwa, wa yaghtasilu min hadha alma'i kulla thalathati ayamin marratan khilal almuddati almadhkura, in wajen yana yawan jin ainihin ciwon kai. Jama'a mun gane wannan da kin ko waɗannan ayoyin ruqya sai karanta mai a ruwa bayan waɗancan da aka ce ya sha, to wannan kuma za ka rinka karanta mishi ne a ruwa yana yin wanka har tsawon ainihin wato a kulla thalathati ayamin, wato dukkan bayan kwana uku sai ka rinka ainihin sa mishi yana yin wanka tsawon waccan tsawon tazarar lokaci da aka ambata, duk bayan kwana uku, wannan kwana ukun yayi to sai a saurara, sai wata bayan kwana ukun kuma sai a saki hada mai, sai wata bayan kwana uku har tsawon kwanaki 45 din nan, ko kuma bayan kwanaki 60, bi sharti Allah ya zida alal ma, amma ga wani sharadi wanda za ku ga wahid bali ilmomin yana gutsuro mana su ɗaya bayan ɗaya ne don ya ɗaukar su. Yanzu za ku ga wani ƙarin bayani wanda bai mana a baya ba, to haka abin yake ga dukkan baya din ma, to amma ya bar wannan mas'alar mai so zuwa nan, ita ce yace da sharadin kada a ƙara akan wannan ruwan da aka yi karatu, ruwan da aka karanta din nan aka ce je ya sha, ko aka ce je ya wanka, ka a je a ɗibo wani ruwa kuma a zo a zuba a kai, a tunda dai an riga an yi, to in har ya zo ƙarewa sai dai a sake yin wani daban, amma ka a yi ƙari. Sannan wala yusakhinuhu ala an-nari, kada ya dintuma shi akan ruwa, wa yakuna akan wuta, wala wa yakuna liktisalu fi makanin nazifin, wankan kuma ya kasance a wani wuri ne mai tsafta, ma'ana ruwan tunda an riga an karanta ayoyin alqur'ani ka aje a dora shi akan wuta ana dafa shi, to in tun farko yayi kukan ba zai iya da ruwan sanyi ba, sai a dumama tukuna a sa gwargwadon yawan da zai isa, sannan sai a yi karatun. Kun gane? To in aka riga aka gama karatun aka kawo mai sai ya ce gaskiya yana jin sanyi, to ba dama a dindima, to za a iya kaiwa rana a shanya a sa ruwan a rana, in ya dumi shikenan. Akwai wasu hadisai ne da basu inganta ba, bafilan hadisai, ya duk wanda ya sanya ruwa a rana ya dumama ya wanka da shi, wai cutar kuturta ko cutar baras ko cutar jizami cutar daddatsewar yatsu za ta same shi, waɗannan hadisan ƙarya ne, ka a bata lokaci a kansu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Don haka ko a yanzu kai ko lafiyar ka nan, in ka ji kiwa kaga ba za ka iya dindima ruwa ba, ko ba ka da kuɗin ice ko ka nan zuri ko lefa ba ta da wuta, sai ka ɗibi ruwanka sai ka kai rana, rana ta dumama maka shi, in ta kashe maka sanyin shi sai ka je ka yi, ba abin da ya hana wannan a cikin shari'ar musulunci. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki shi ne din. Sannan wankan kaji an ce a wuri mai tsafta, kaga wannan ya nuna ban daki dai ba wuri ne mai tsafta ba, to sai a tafi wani lungu kenan, wani wuri wanda zai zama ba za a yi wanka ainihin ya sauka akan najasa ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na'am. Wanka za a yi ba wanka na soso da sabulu ba, wanka ya wanke jikin shi gaba ɗaya, ko kuma in ba zai iya ba kaga dole sai a bar shi da wani gajeren wando na shi ko ni dan tawul a gwankwasan shi sai a yi mishi kenan. Ina fata an gane wannan. Yawwa, ba wankan soso da sabulu ba, wanka kawai wanka na magani, in ma da sun samu ne asalin wanka na ruqya yadda aka fi son shi, zamu zo mu ji a cikin hadisi din. Annabi ya bada umarnin za a rike kwanan ne a tsugunar da mutum sai a sheka mishi taka haka, kamar a samu wani baho ko wani bucket haka, sai a rinka sheka mishi ainihin wannan ruwa taka, shi kuma in ya sauka akan shi barin nan sai ya rinka cicudawa haka, ma'ana ruwan ya rinka dira kamar daidai kiyaye shi kenan, ko kuma sama da kiyaye shi kadan haka, to sai ya rinka yin wanka haka, za mu zo mu samu yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta. to bayan da kaji nau'i na ainihin biyar daga cikin nau'ukan sihiri wanda shine sihirul qumul, domin tafiya ta taho duk matsalolin sihirorin masu matsala an gaba da su, su ne sihirul tafriq, sihirul mahabba, sihirul junun. Daga cikin nau'ukan sihiri da ake a cutar da dan adam, waɗannan sihirori guda uku sun fi kowanne sharri. Ayi sihiri don a raba mutum da matashi, ko a raba ɗa da uba, ko a sa kasuwanci, ko a sa kisuwanci, ko makamantan haka, ko kuma ayi sihiri don a haukatar da kai. To shi ne sai malam ya kawo mana kuma na biyar muka ji shi. Yanzu malam sai ya ce sadisan sihrul hawatif. Sihrul hawatif asirin da za a yi wa mutum ya rinka jin kamar ana kiran shi, shi ne hatafa. Daga nan aka samo a larabcin zamani alhatifu telefon. Alhatif telefon, saboda in aka janarar ne ake kiranka ake yi. Sihrul hawatif wato asirin da za a yi sai ka ji mutum yana zaune sai ga yana waigawa haka, in aka ce lafiya sai ce ya ji ana kiran shi, zai rinka jin kira da muryoyin da ya sani da muryoyin da bai sani ba, a mafarki ya rinka razana da makamantansu dai. To gashi nan dai za mu ji shi kuma ya ake iya gane waɗannan a'rab sihrul hawatif, alamomin sihiri na ainihin hawatif. Waɗannan kalmomi al-khumul, al-hawatif, saboda yanzu darasi muke yi, koyon ilimi muke, don dai ka gane ma'anarsu. Amma inda baka zo kana bayani a takaice, fassara su da Hausa zai iya sawa a yi musu wata fahimta. To abin da ya kamata kawai sai ka ce daga cikin nau'in sihiri akwai wani sihiri da ake kira sihirul hawatif. Na ka ce me sihirul hawatif, sai ka ce ai wani irin asiri ne da za a yi wa mutum sai ya rinka munanan mafarkai, ya rinka ainihin ganin, ya rinka jin kamar ana kiran shi, kamar ana ainihin wato kokarin bin shi a baya, sai ya rinka jin kamar tafiya a bayan shi haka. Sai ka ga wata tana cewa sai ta ji kamar tana ganin ana tafiya a bayanta, sai mutum sai ka ji tana cewa in tana zaune a ɗakin ta sai ta ga kamar wani ya zo ya wuce ta gabanta, sai ta ga kamar wasu suna yawo a ɗakin, sai ta rinka jin kamar motsin da mutane a ɗakin. In ka kwatanta Bahaushe da wannan kwatancen zai fahimce ka, sai ka ce to wannan shi ake kira sihirul hawatif. Sai ce to mun gane wannan da kyau. Awwalan, na farko yace al-ahlamul mufzi'a, na daga cikin alamomin da ake gane irin wannan sihirin shine mafarkai masu firgitarwa. Mutum yana cikin bacci sai ka ji ya kwarma ihu, ko kanku da kuke bacci sai tashe ku a firgite. In kuka ce mishi menene, sai ce ya ga wani katon mutum ne gashi nan a tsaye yanzu nan zai yanka shi, ko kuma yace ya rugo da gudu ne sai ga zai fada cikin wani rami shine ya ihu, ko kuma yace ya ga an dauke shi an gurguda shi sama ne zai fado shikenan sai ji ya farka, ko dai makamantan haka. Mafarkai masu razanawa, yara na yi, mata na yi, maza na yi, manya, duk kowa da kowa sai kaga inda rurar ta kama. Saniyan na biyu, yara fi mananihi ka anna munadiyan yunadihi, sai ya rinka gani a cikin bacci kamar wani na kiran shi. Salisan na uku, yasma'u aswatan tukhatibuhu fil yaqaba, zai rinka jin wasu muryoyi a ido biyu suna magana da shi. Wala yara ashkhasan, kuma ba zai rinka ganin mutanen ba, amma sai ya rinka jin kamar ana magana da shi, kamar ana kiran shi a ido biyu kenan, a bacci ya ji kamar ana kiran shi. Rabi'an na hudu, kasratul waswas, yawan waswasi, yawan alwaswasi, shakka, kokwanto, zato da tsammani haka. Da ya idar da alwala sai ka ji ya ce shi bai sani ba, ko ma alwalar ta yi, ko ma yaya. Wani ɗalibi a jami'ar Islamiyya sai da ya samu kansa a wani irin hali na wata irin na wani irin waswasi, sai awa ɗaya yana alwala. Da ya gama wanke hannu yanzu nan sai ya fara tunanin ko ya wanke hannun dama, ko ya wanke, sai ce to bari dai bari ya dawo. Sai ya dawo sai ya yana cikin wanke hannun dama sai ya ce ma fuska fa, kai ma fuska ma bai ma wanke ba, to bari ya wanke fuskar. Da ya gama wanke fuska sai ya zo ya fara wanke hannu, sai ya ce ya manta fa bai kurkurar baki ba. Haka abubuwa sai suka rinka dawo mishi baya haka, suna rikita shi yana rikicewa. To har ya kai matsalar shafa a kai ta fi zama mishi shubuha. In yai shafa a kan shi wani lokacin sai ya je zai fara alwala, zai fara sallah, sai fara tunanin anya ya yi shafa a kakuwa, shi ne aka ce lokacin sai bimba zai ce mishi in ka zo shafa a kanka ka kunna famfo ka tara a kanka haka dar ya jika kanka sharkaf, wanda ai har dai ka fara sallah ruwa na daga a kanka, ka san ba shafa ba ma ka wanke kanka. To duk wannan shi ne, ku je ku karanta littafin Kitabul Waswas na al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali, ya tattauna matsaloli ɗaya bayan ɗaya, Allah ya ce baki mu. to yawan waswasi, yawan waswasi, an dai san waswasi, shin ko alwala ta kare ko ma mutum ya kaza ko ya kaza. Sannan khamisan, na biyar, kasratu shukuki fil asdiqai wal ahbab, yawan kan kara game da abokan shi da kuma masoyan shi, kullun shi kenan yace ai wani ya mai kaza, wani ya mai kaza, wani ya mai kaza, gashi wani abokin shi ne, masoyan shi ne, amma sai ta kan kara yawan nacin maganganu surutai. Sadisan, na shida, yara fi manamihi ka annahu sayasqutu fi makanin ali, zai rinka gani a cikin mafarkin shi kamar gashi nan zai fado daga wani wuri mai tudu, sai ga kamar an wurgo shi daga sama. Sabi'an, na bakwai, yara hayawanatin tutariduhu fil manam, zai rinka gani wasu dabbobi suna bin shi da gudu a cikin ainihin mafarki, yace yaga ainihin damisa, yaga maciji, yaga kirkeci ya biyo shi, yaga zaki ya biyo shi, yaga kura, ko yaga wani dabba dai abin tsoro gashi nan ya biyo shi. To duk wannan yana daga cikin alamomi na sihrul hawatif. Ya jama'ar musulmi, ilimi shine ilimi. Yanzu waɗannan abubuwan da ke nan karatu ne ake gaya mana, abubuwan da muke cirewa na fahimta shi ake kira ilimi. To bambance ilimi anan shine, ka iya bambance waɗannan a Arab din da waɗancan da muka yi na humul, da waɗancan da muka yi na junul, da waɗancan da muka yi na mahabba, da waɗancan da muka yi na tafrid, ka iya bambance su da wannan da za a samu na marad, ka iya bambance su da sauran waɗanda za a zo a samu a nan gaba na nazif. In ka iya, ka kware yadda duk mara lafiyan da aka zo da shi da ya gama faɗan kaza da kaza, kai sai ka gane kaza ne, to ka zama likita ke. Tunda ka ga likitan an zo cewa ke kana na kaza 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 kaza, shikenan da ka gama faɗi sai ga ya hau rubutu, har ya gane me. Jama'a, mun gane wannan? To in baka iya, yanzu ana gaya maka alamomin ne, shi ma wannan likitan da ka gani haka aka zauna ana koya mishi, in ka ga alama kaza da kaza da kaza da kaza, to kaza kenan. In ku abin ya rikice, to ka sa mutum ya kawo fitsarin shi ko kashin shi ko kuma jinin shi, daga nan zaka iya ganewa. Jama'a, mun gane wannan da kyau? To kai ma yanzu duk mutumin da yazo maka da waɗannan alamomin kai tsaye, to mas'ala ta kare, ka gama ganewa. Amma in alamomin suka rikice maka tsakanin waɗancan da waɗannan, sai ka ce to dan ka fita daga shakka ko kokwanto, bari kai mishi karatu dan ka haƙƙaƙe ka tabbatar menene, in ka tabbatar ko meye sai ka ci gaba. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Mala yace kaifa yahdusu sihrul hawatif, yaya sihrul hawatif din yake afkuwa ne. Anan ba wai mala yana gaya maka yadda ake yi bane, yana fadin yadda abin ke afkuwa, ya sha bamban da yadda ake yi. Me yake sawo, me yake kawo ake yi ne? Sai yace yursilu sahiru jinniyan wa yukallifahu, يرسل الساهر جنيا ويكلفه بأن يشغل هذا الإنسان في المنام واليقظة. بوكان يكن أيك وان الجني سي ترساس الجني أكن شواي جي شغل تد وان متو تكن بفركي دا إدو بيو فيتمثل له الجني في المنام سي شوان من الجني سي ركئ سي رنك أينه واتوزور مش تكن بفركي سي رنك ركئ مش بالحيوانات المفترسة yana zama mishi dabbobi masu farauta. Shi aljamin ne zai rikide zama kirkeci sai zo mai a mafarki, aljamin ya rikide zama mai maciji zo a mafarki, haka zai ta rikida. Ma'ana aljami yana iya rikida ido biyu, aljami ne sai kaga ya zama kare ko ya zama biri ko ya zama mage. To balle ya rikide zo maka a mafarki, wannan abu ne mai sauki. Sai ya rikide ya zama wata dabba, muguwar dabba, sai ainihin zo a mafarki. Allati tanqabdu alaihi, dabba wadda take kashe mutum. Wa yunadihi fil yaqza, shi wannan aljanin kuma sai ya rinka kiran shi a cikin ido biyu. Rubama bi aswati unasin ya'rifuhum al-marid, me yiwa wani lokacin zai rinka ainihin wato kiran shi wannan ainihin mutum ne ma da muryoyin wasu mutane waɗanda shi mara lafiyan ya san su. Ina fata an gane, muryoyin da shi mara lafiyan ya san su. Aw bi aswatin ghariba, ko kuma ya rinka kiran shi da wasu bakin muryoyi waɗanda bai san su ba. Thumma yushakkikuhu fil qaribi wal ba'id, sannan ya rinka sa mishi shakka game da na kusa da shi da na nesa da shi. Duk abin da aka yi mai sai ga bai da aminci, dan haka sai kaga yawan kan kara da yawan kuka akan wani mai kaza, wani mai kaza. Wa takhtalifu al a'radu hasba quwwati sihri wa ba'sihi, to waɗannan alamomi sukan ainihin wato saba gargadan karfin sihirin ko kuma raunin shi. ربما زادت الاعراض التي وصلت به الى الجنون, yace kai wani lokacin ma irin waɗannan alamomi sukan ainihin kai matuƙa har su kai shi zuwa ga ainihin hauka. Wa rubbama da'ufat, wani lokacin kuma sai su yi rauni hatta la ta'duwa alwaswasa, yadda yake wani lokacin raunin su in ya kai matuka sai zan kawai iyakar su waswasi, wani lokacin abin ya tsanani kuma sai kai shi zuwa ga hauka. Ko mun gane in abin ya tsanani ya kai shi zuwa ga hauka, ta kuwa hankali. Tunda misali a ido biyu mutum yana jin ana kiran shi, a kira shi nan, a kira shi nan, a kira shi nan, kun ga hauka ya zo. To wani abin ya rauni kuma wani lokacin sai zama iya waswasi ne kawai. To shi ne zaka ga gashi irin wannan sahabi ya zo ya ce ya manzon Allah, shaidan yana yawan saka min waswasi a cikin sallata kaza kaza kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sanda ka ji ya taho maka irin wannan waswasin, sai ka tsaya sai kai ta auzi a sallarka, sai ka tofar hagu gare ka so uku, shikenan insha Allah zai kawai baka wuri. Allah ya shiryar da mu. Ilaju sihiril hawatif, malam yace ga maganin irin wannan sihiri na hawatif din aka yi wa mutum. Awwalan, na farko, taqra'u ruqyatas sihri 'alal marid, sai ka karanta mara lafiyan irin wannan ruqya wanda muka yi a baya wanda ake wa mara lafiya. Thaniyan, idza suri'a, idan ya fadi ya suba, to alijuhu kama bakarta anifan, kama bakartu anifan, in ya fadi ya suba sai kai mishi magani kamar yadda na fadi a dazu din nan. Rabi'an, ay thalithan, na uku, idza lam yusra, in ko bai fadi ba tu'tihi hadhihi ta'limat, to sai ka bashi waɗannan darussa, ka bashi waɗannan karantawa. Alif, alwudu' qabla an-nawm, sai ka sashi ya rinka yin alwala kafin ya kwanta bacci. Gashi a kasa yace ba ra'ayi na bane, sai yace rawahul bukhari, bukhari ya rawaito wannan a cikin mujalladin farko shafi na 357 fath, yace ka duba fathul bari. Wa muslim, da muslim ainihin wato a cikin juz'i na 17 shafi na ainihin 32 yace nawawi, yace sai ka karanta ainihin sharhin nawawi. Na'am. Aina idza lam yusra yu'ta hadhihi at-ta'limat, idan ainihin wato bai fadi ya so ba sai a bashi waɗannan darussa, yu'ta ba tu'tihi ba. To kaji darussan farko, darasin farko da baka bashi mai irin wannan, sai ka ce mishi duk sanda zai kwanta yayi alwala. To alwala a wajen kwanciya tana kare mutum daga sharrin shaydani ya iya kusanta shi, don haka wannan shaydani sai zan gashi tare yake da shi a jikin shi, amma sai zan ya kashe mai karfi, ba zai iya zuwa mishi a mafarki din ba. Dan haka sai ka ce kullun zai kwanta yayi alwala, koda baccin rana zai kwanta ya daure yayi alwala. To sharrin kuma shine in aka samu sihirin yayi karfi, sai shi wannan shaydanin yazo ya rinka sa mai kasala game da alwala, kasala game da alwala, kasala game da alwala, dan ya samu damar ya cutar da shi a mafarki. Wa qira'atu ayatul kursi, da kuma karatun ainihin ayatul kursi duk sanda zai kwanta din kenan. Shine sai yace rawahul bukhari, bukhari ya rawaito wannan mu'allaqan, ba tare da isnadi ba, fi mawadi, a cikin wasu wurare da dama, min sahihihi, a cikin ainihin wato littafin shi, min hana, daga ciki akwai mujalladi na 4 shafi na 480 da ainihin 7. Babu shakka dai sahihin hadisi ne game da yin ayatul kursi din a wurin bacci. Ba karantawa ta biyu da zaka dora shi akai jam'ul kaffaini, kace ya rinka hada tafukan shi guda biyu. Wa qira'atul mu'awwidhat, ya rinka karanta kul huwa da falaqi da nasi, wan nafsu fihi, ma ya rinka tofawa a cikin waɗannan yatsun, a cikin waɗannan tafukan hannayen shi. Wa mashul jasadi 3 marratin qabla an-nawm, ya rinka shafe jikin shi kafin ya bacci so uku. Abinda ake nufi shine ya karanta kul huwallahu da falaki da nasi, sai ya hada hannayen shi haka kamar yadda mai addu'a yake, sai tofa, sai fara shafowa daga kan shi, haka lafazin hadisin yazo, sai fara shafowa daga kan shi, sai shafa gurgurdan iya idda zai iya a cikin jikin shi. Asha a kasa malam yace rawahul bukhari, bukhari ya rawaito wannan, ka duba littafin ainihin wato fathul bari mujalladi na 11 shafi na 130 da ainihin 5 malam yace da 25 malam yace fath, ka duba fathul bari. Jama'a mun gane wannan da kyau, eh, tofa zai insha Allah, tofa zai, mun gane wannan da kyau ko? To wasu na hujja da wannan hadisi akan cewa dalili ne akan in an yi addu'a a shafa fuska da addu'a. Na ji wasu da dama suna yi, to wannan ba karamin shirme bane, ba karamin kuskure bane. Wannan abin da ake magana, wannan ruqya ce yake wa kanshi, addu'a ce, tofi yake wa kanshi. An ce ne in ya gama karanta waɗannan ya tofa a ciki, in ya tofa sai ya shafa, shafa wannan zai fara tun daga kanshi, aka ce iya idda jikin shi zai iya. Ya sha bamban da addu'a, addu'a an ce maka ka tofa ne, ba a ce maka ka tofa ba. Shi yasa babu shakka haka al'amarin nan yake, babu wani hadisi da ya tabbata akan in ka daga hannunka kayi addu'a zaka shafi fuskarka da addu'a. gaskiya saboda Allah wannan ainihin bid'a ne don haka ka daga hannu kai addu'a sai ka sauke hadisan da suka zo akan haka babu shakka akan ba su inganta makaranta littafin silsilar da'iyya sahiha mujallada ainihin ta biyu insha Allah ko shehu Usman dan fodiyo da ya tattaro su cikin iyaa usulna sai yake dukkanin su ba su inganta ba wannan magana ita ce daidai insha Allah Allah ya taimaka malamai ne da suka yi ta'awuli suka ce ana iya aiki da hadisi mai rauni amma suka ce a karkashin sharuɗa kamar haka sharadin farko kakka kudurta cewa annabi ne yayi ko annabi ne ya bada umarni sharadi na biyu suka ce karka sake ka taba yin aiki da hadisin da yake mai rauni ne kwarai da gaske wanda raunin shi ya tsanani sharadi na uku suka ce in ma har zaka yi aikin da shi yazan yana gudanuwa a karkashin wasu hadisan da dama sun tabbata dama matsala akwai ta tabbatacciya to mu dawo mu kalli sharadin farko dan Allah ina amfanin badi bare aka ce ka iya aiki da abin amma fa kaka taba cewa daga annabi karka taba kudurciya daga annabi indai an taba kaka ce ga mu dai ka fada da digirgire da kan tafi muke yi dai kenan na biyu aka ce wannan hadisi kai yazan ya cika rauni matuka to hadisan nan na shafa fuska da addu'a sun zo ta hanyoyi uku ne hanya ta farko an samu muttahali wanda ake tuhuma shi da ƙarya hanya ta biyu an samu wanda yake munkari wanda yake abin kyama ne wato an yi condemning nashi a karbar riwaya an yi watsi da shi hanya ta uku kuma ta zo ne daga hanyar mutumin da yake majhuli ne ba a san kowa ne ne shi ba a ka'ida malamai suka tabbatar da kowace ɗaya daga irin wannan raunin ta ita kadai mai tsanani ne in aka hada su wa junansu ba za su kara wa kansu komai ba sai dai su kara nakasa junansu dan haka al-Imam Abu Dauda cikin Sunan Abi Dauda da ya tattaro su sai ya ce waɗannan hanyoyin riwaya hadisi dukkanin su masu rauni ne ba abin da suke ƙara junansu kuma sai ainihin rauni din in suka hadu da junansu jama'a mun gane wannan da kyau ku Allah ya kiyaye to kun ji wannan kenan jimun qira'atu surati safat fi sabahi wa surati dukhan 'inda an-nawm aw al-istima'u ilayhima yace karanta surati safat da safe da surati dukhan a yayin ainihin ko qira'atu surati safat fi sabah karanta ainihin surati safat da safe kace duk safiya ya rinka karanta surati safat was safati safa an gane wa surati dukhan inda an-nawm da daddare kuma yake kwanta ya karanta surati dukhan to in bai iya ba fa limane yace awil istima'u ilayhima ko kuma a rinka sa mishi akasai da naji in kana ummiyan kenan in ya kasance ummi ne gashi nan duka da gudane jahili dalil qira'atu suratul baqara kullu salasati ayyamin karanta suratul baqara dukkanin kwana uku a rinka sa shi yana karanta suratul baqara duk kwana uku yanzan a kwana uku ya karanta suratul baqara kwana uku ya karanta suratul baqara in bai iya ba fa awil istima'u ilayha ko kuma a rinka sa mai akasai da naji to shi yasa zamanin su Ibn Taymiya in suka yi ma mutum ruqya to ba su da cassette dan haka dole sai dai a samu wasu almajirai kamar yadda a galibi yanzu zaka samu alarammomi in ka tafi gabas wajajen kasashen gashi wasu mai digiri su ina ne su ma suna yin ruqya fa alarammomin nan alarammomi gardawa a tsangaye an aka samu wani ya haukace sai su hadu su kewaye shi su ta karanta qur'ani suna tofa mishi shine ruqya ai ki ta tofa mishi qur'ani yasin aga mun gane wannan da kyau su ma suna yi kuma sai ga mutum ya watsace pef ina fatan mun gane to su isu Ibn Taymiya tunda ba kasar lokacin in aka yi maka ruqya ai zan abin yayi abin nan sai a sa almajirai sai a kewaye ka kamar islamiya kenan sai a yi ta karatu akan ka wasafati safa kaga su suna ƙara inganta haddasu kai kuma suna koran shedanin ka in tsubi da dutse daya kenan to shi ne yanzu Allah ya kawo mana gashi nan ga rikoda nan sai a sa a yi ta yi ha yace qira'atul ayatayn al-akhiratayn min suratil baqara qabla an-nawm karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara kafin ayi bacci amanar rasul kenan duk waɗannan kaga da yace kai ta'limat din nan gashi fa sai yace maka yake duba bukhari duba kaza yace wannan hadisin na cikin bukhari juz'i na 7 mujalladi na 7 shafi na 318 fathul bari kenan wa muslim da muslim a cikin juz'i na 2 shafi na 92 nawawi a cikin sharhin nawawi kenan al-minhaj 920 ko 920 nawawi yace a cikin sharhin nawawi al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj mun gane wannan da kyau wannan kenan sannan malam yace wawun taqulu 'inda an-nawm ayayin da kazo bacci to kun ga yadda ake lissafi ko jama'a in kazo lissafi kace kaza na daya na biyu to yanzu a na uku ne fa na uku ne ya reshe ko to kuma ba za ka zo ka ce daya biyu ba ka sake rudan mutane ke din da na uku ne ya reshe shi yasa yace alifun ba'un jimun dalun ha'un wawun haka ake lissafi kamar yadda aboko in ka ce 1 number 1 to number 1 ya kasu kashi kashi to ba za ka ce number 1 kuma number 1 ba number 1 of number 1 kai ban kaura a zai ka ce number 1 sai ka ce a b c number 2 sai ka ce a haka ake yi to haka wannan yanzu ya ce na uku sai ya ce alifun ba'un jimun dalun ha'un wawun na wawun kuma yake wata kulu inda nauni sai ka ainihin umarce shi cewa in yazo bacci ya rinka yin wannan addu'a bismillahi wa ba'tu jambi allahumma ighfirli dhanbi wa akhfi shaytani wa fukka rihani waj'alni fil nabiyyil a'la nasha kafa yace rawahu abu dauda ya rawaito shi bi raqam a raqami na 2054 bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce qala an-nawawi fil azkar yace nawawi ne ya faɗi haka a cikin littafin shi al-azkar lamba hadisi na 77 ko kuma shafi na 77 wa sahahu al-albani al-allamatu al-albani ya inganta wannan hadisi a cikin al-mishkah mishkatul masabih an gane wannan mishkatul masabih ta al-imam at-tibrizi a cikin ainihin wato lamba hadisi na 2409 mishkatul masabih mujalladi uku ce albani ya fitar da ita bugun farko akwai bugu na biyu da aka yi sai ta fito a cikin mujalladi na biyu to galibi zaka ji in yana hujja shi kan shi albani sai yace ka duba mishkatul masabih fi tahqiq ath-thani tahqiqi na biyu yayi mata tahqiqi da dadewa wurin shekaru 50 yazo ya sake mata tahqiqi kuma to tahqiqi na biyu din shi yake ishara akai shine ake buga shi a cikin mujalladi biyu riyal 45 suke sai da ita a Saudi Arabia Allah ya taimake ni to ma'anar wannan addu'a shine zaka umarce shi in yazo bacci ya rinka cewa bismillahi wa ba'tu jambi allahumma ghafir li dhanbi da sunan Allah na aje barin jikina Allah ka gafarta min zunubaina wa akhfi shaytani Allah ka wulakantar da shaytani na ko ka durkusar da shaytani na ko ka dankwafar da shaytani na ko ka kaskantar da shaytani na duk shine dai akhfi shine ikhfa'u fiha wa fukkarihani Allah ka warware min nauyina nauyin rashin lafiya ne nauyin wahalhalu ne nauyin bashi ne nauyin rayuwa ne nauyin rikici ne rihan waj'alni fil nabiyyil a'la Allah ka sanya ni cikin tawaga madaukakiya ulaika ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada Allah ka saka ni cikin manyan tawaga shine ma'ana wannan insha Allah kun ji wannan kenan to wannan fa ba sai mara lafiya ba kawai jama'a duk waɗannan ta'alimat din kowa ana son ya rinka kula da su amma ga mara lafiya shi yanzu ya samu kanshi halin tsurkuki ne an gane wannan da kyau ko kai ma baka iya yi dan ya zama maka wikaya dan ka samu kariya domin asalin su daga nan ne aka samu to amma ga mutumin da ya samu kanshi halin rashin lafiya to sai ya dawo ya raya su sai malam yace zayun tusajjilu lahu hadhihi as-suwara ala sharitin sai ka daukan mishi waɗannan surori akan cassette fussilat الفتح الجن سورة فصلت ده سورة الفتح ده سورة الجن ويستمع لهذا الشريط ثلاث مرات يوميا سيرين كسوراران ونن كسد كوانكي اكو اعينهم من يقودا كل هذه التعليمات دكا ودن من كرنتو واد ذاك مش يطبقها يرين كأيكي دسول مدة شهر كامل اوان تكتوتا قودا فياتيه الشفاء ان شاء الله تعالى ان الله مدوكاكين سركي يا سو وركا ذات زو مشي جماعه kun ji wannan ina fatan mun gane wannan da kyau to bayan da ainihin malai ya kawo wannan anan gaskiya kun ga bai kawo wani abin nan ba wani namuzaj dama ya ce zai rinka kawo namuzaj ga wasu daga ciki to bai kawo misali ba to yanzu sai ka je ka fahimci wannan da kyau wannan din nan zaka ga musamman mata sun fi fama da irin wannan alamomi ce tana mafarki tana ganin ainihin wato abubuwan tsoro tana ganin ana binta da gudu tana ga ana daukanta ana wurgawa sama tana ganin kaza to wannan ko namiji ko mace ko yaro ko babba in ya samu kanshi a halin irin wannan duk sai ainihin akula a bi waɗannan matakai daya bayan daya insha Allahu ta'ala sai a bi ai maganin waɗannan abubuwa da izinin Allah bayan duk da malai ya gama wannan sai ya ce sabi'an na bakwai sihirul marad sihirul marad shine galibi muke cewa shanyewar jiki ko kurunta ko makanta ko kuma kaga mutum ga baki amma baya ji, zai iya magana amma bai jin abin da ka faɗa, ko kuma baya ainihin iya magana amma yana jin abin da ka faɗa, duk alama ce ta sihirul marad. Ina fatan mun gane. To ina son ku gane, shi sihirul marad galibi yafi faruwa ga yara, to amma yadda yake bullowa manya kuma shine zai zama wani babba yana da wata larura wadda ta shafi sihiri ko aljanu, tunda dadewa sai a kasa gane ko meye. Amma galibi zai zan ko yana da larurar ciwon kirji, ko mace a ce tana da yawan larurar ciwon kirji, to sai a ki daukan mataki akai, ko kuma a yi ta daukan matakin sai zama ba a gano hakikalin maganin wannan ciwon kirji ba, don ba a san wani iri bane, sai kawai a ce ai ciwon kirji ne kawai, to a bata maganin ciwon kirji madadin ai bincike me ya sabbaba wannan ciwon kirjin, a sihiri ne ko aljani ne. To in aka yi ta magani in tafiya ta tafiya, shikenan sai a ce abin ya koma hawan jini, abin ya koma hawan jini, to daga hawan jinin nan sai a ce shikenan wata ran ya waye gari gaba shi ta shanye, ko kuma barin jikin shi ya shanye, barin jikin shi guda daya ya mutu, baya iya ainihin wato tashi ko makamantan haka, ko a ce kunnan shi daya ya daina ji, ko kuma ya daina gani, ko makamantan haka lokaci guda, duk waɗannan alamomi ne waɗanda suke nuna ainihin wato sihirul marad. To wannan suna ne da su malamai na ruqya suka tsaya suka sa mishi domin a iya bambancewa, in ba haka ba ai dukkanin waɗannan sihirori kowanne marad ne, rashin lafiya ne ko, to amma sai aka sa mishi sihirin rashin lafiya. Me yasa? To sai suka ce saboda larurar shi ita tana bayyana ne karara, yanzu sai a ga mutum barin jikin shi ya shanye, duk wanda ya ganshi kai tsaye ya san bai da lafiya, yanzu sai a ga an haifi yaro wajen shekarar shi 5 baya tafiya, akwai irin wannan, sai ya zai yaro wajen shekarar shi 6 baya magana da irin waɗannan, ko kuma ya zama gashi nan a ce ai ya dadewa na kafin ya fara tafiya, ko kuma kaga an haifi yaro yayi irin menene suke ce mishi yayi tafsa ko ya zama gwani ko makamantan haka, duk su ne ake kira sihirul marad. Sukan iya faruwa ta hanyar tabi'a, sukan iya faruwa ta hanyar sihiri da aljani, to amma yadda ake ganewa shine ta gane irin waɗannan alamomi waɗanda za a zo a bayyana su insha Allah ta'ala. Don haka sai malam yace a'raduhu, ga alamomin da ake iya gane sihirul marad. Alamun da'imun fi udun min al'a'da, yace ciwo dawwamamman ciwo a wata gaba daga cikin gabobin ainihin wato shi wannan mutum da ake ganin yana fama da wannan larura. Saniyan na biyu, naubatu sara at-tashannujatil asabiyya, yace wato jin ainihin wato mutum ya rinka jin kamar ana daukan shi, wato kamar ana fisgashi, kamar zai fadi, kamar farfadiya za ta buge shi, sai rinka wato kamar jijiyoyin jikin shi ake zukar su, kamar ana jan jijiyoyin jikin shi haka, siddan sai rinka jin kamar ana fisgashi haka, ana fisgar jijiyar jikin shi, ya rinka jin kamar farfadiya ce za ta kama shi. Salisan na uku, shanan udun min a'ba'il jasad, shanyewar wata gaba daga cikin gabobin jikin shi. Rabi annahu shalalun kulliyun lil jasad, shanyewar jiki dukkanin shi, wani sai zan bangare ne zai shanye na jikin, ko hannu ya shanye, ko hannu da kafa, ko kuma barin jiki guda, to wani kuma sai zama shalali ne kulli, dukkan jikin ne zai ainihin shanye. Khamisan na biyar, ta'attulu ahadul hawasi anil amali, wata gaba daga cikin gabobin shi sai ta tsaya tak daga aiki, idan ya daina ji, ko ya daina gani, ko ya daina magana, ko ya daina jin wari, ko ya daina jin kanshi, kun san duk akwai irin wannan. Akwai mutumin da yake turaren duniyar nan, in zaka kara a bakin shi bai san abin da ka kara ba, da shi da ruwa duk ɗaya ne. Akwai mutumin da in kashi ka tura mai ya toshe hancin shi bai san me ka tura mai ba, baya jin wari, bai jin kanshi, akwai irin su. To duk waɗannan abubuwan sa iya yiwuwa abubuwa ne na ɗabi'a, kuma sa iya yiwuwa ta hanyar sihiri ne ko aljini. Shi yasa shi kanshi malam sai marmaza yace wa uhibbu an unabbiha ala anna ba'da hadhihi al'arab, ina son in yi tanbihi akan cewa lallai wasu daga cikin waɗannan alamomi ta tashabahu ma'a aradil amradil udwiyya, suna kama da ainihin cututtuka na gaɓoɓi na yau da kullum, wato cutar da ya zan shanyewar jiki ta gaɓa wadda take ba ta asiri ba. To ina son a gane cewa wasu daga cikin cututtukan nan suna ainihin kama da junansu. Wa yatimmu at-tafriqu bainahuma bi qira'ati ruqyati 'ala al-marid, hanyar da za a iya ganewa su ne, cikakkiyar hanya ita ce a je a samu mara lafiyan a yi mishi ruqya. Fa in sha'ara al-maridu, idan shi mara lafiyan nan ya ainihin ji fi asna'i sama'ihi lirruqya, in yayin da ake karatun nan shi mara lafiyan nan ya rinka jin bidawhatin, ya rinka jin ainihin wato zunzumi a jikin shi, aw takhdirin, ko rinka jin radadi a jikin shi, aw suda'in, ko rinka jin ciwon kai, aw ihtizazin fi atrafihi, ko kuma ya rinka jin kamar ana tizgar yatsun kafafuwan shi da na hannayen shi, aw ayyi taghayyurin fi jasadihi, ko kuma duk wata irin canji, duk wani canji mara lafiyan yaji a cikin jikin shi, fal maradu kama bakarna, to lallai cutar ta tabbata kamar yadda muka faɗi cewa ta aljanu ce ko ta sihiri, wa illa in ko ba haka ba fa huwa maradun udwi, to wannan rashin lafiya ce kawai ta gaba, yu'alaju inda al-atibba, za a yi maganin shi a wurin likitoci. Jama mun gane wannan da kyau ko, to kun ji dai bayanan nan insha Allahu ta'ala, mu ma gashi mun zo daidai kan gaba, kuma ga ainihin lokaci ya zo mana daidai insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah, shikenan.